Allah babban malamin mu shi da tsani Umar Indian Lemo babban malami a sashi nazarin harkokin shari'a na wato da jami'ar Bayero kenan Kano da kan amsa tambayoyin naku a yau wannan rana ta Asabar 16 ga watan Satumba shekara 2017 da 25 ga watan Zulhijja gida ta 1138 sai mu muna tare da malam kuma kafin mu kai ga hada ku da malam domin yin shimfiɗa kamar karatu na masu haro hanyoyin da ake biyo wajen aiko da waɗannan tambayoyi akwai rubutaccen sako ta lambar waya 0800544413 wato 0800544413 da kuma 0700177442 wato 0700177442 sai kuma 0700 0400 0700 0400 0400 akwai kuma adreshin nan na fasirahama@gmail.com wanda masu tsaro mu ne wa kan kallon barka zuwa don na fiye haya wanda shi ne da Allah a yau zan jagoranci gabatar da shirin yanzu kuma za mu koma ga dukkan domin jin shi kudin da za a yi mana
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بين حق ينوى ما سنصر رمى من الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي يوسف عليه السلام أنا لكتشفين أن نباوى ودن الله سبحانه وتعالى ينسى سبشبتكين جربا ومدى كل شيء بني سبحانه وتعالى يباس نسره ya daukaka su a dalilin wannan jaraba ya samu wato jaraba iri-iri tun daga ta yan uwansa waɗanda suka yi ƙoƙarin su fitar da shi su ma suka ba da shawara a kashe shi da kuma suka yi canza shawara cewa su fitar da shi ya yi zaman rijiya da ƙarshe ya zama bauta yanzu kuma ya zama a kurkuku daga kurkuku kuma ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan masu rike da matakan mulki a cikin ƙasar Masar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi annabci ya ba shi mulki. Annabi Yusuf alayhi salam bayan ‘yan uwansa sun yi ta zuwa wajensa neman taimako lokacin da ba su san ko da wasu ke mu'amala ba, shi dai ya gane cewa ‘yan uwansa ne waɗanda suka yi masa abin da suka yi masa a baya, yanzu sun zo cikin masu neman taimako a wajensa musamman kayan abinci saboda fari da aka shiga a wannan yankin. To bayan da ya kai lokacin da zai bayyana kansa, to bayyana masa cewa shi ne Annabi Yusuf alayhi salam, ana Yusuf ma za a ce almanna Allahu alaina innahu man yasbir wa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, yake ce musu ni ne Yusuf kuma wannan ɗan uwana ne. Allah subhanahu wata'ala ya yi mana baiwa, ya yi mana baiwa ta yadda ya haɗa mu, ya sake haɗa mu bayan doguwar rabuwa da aka yi. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mulki, ya ba shi annabci cewa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, domin haka al'adar Allah ta gudana, sunnar Allah ta gudana, dukkan wanda zai ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ta hanyar aikata umarninsa da barin hannunsa, kuma ya yi haƙuri ya yi juriya ya maida al'amarinsa ga Allah. To wani yana daga cikin kyautatawa, kuma Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. To shi ne a lokacin ‘yan uwan nasa suka nuna nadamarsu, ce wallahi laqad asarat Allahu alaina wa in kunna la khatin, suka ce wallahi Allah ya fifita ka a kanmu kuma mu lalle mun tabbata masu laifi. To a dai wannan lokacin Annabi Yusuf alayhi salam yana da damar ya ɗauki fansa ko ya nuna fushinsa ko ya ramu gayya akan abin da ya faru gare shi da ɗan uwansa, kuma zuciyar annabawa kuma da zuciyar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kinsa imani da hikima a cikinsu daban take da sauran zukata. Saboda haka Annabi Yusuf alayhi salam bai yi tunanin ɗaukan fansa ba, bai ba tsaya ya yi ta faɗan abin da suka yi masa a baya ba, kawai ce musu ya yi hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahilun, da wannan ya buɗe wani kun san abin da kuke yi su da dan uwansa yayin da kuke ba ku san abin da kuke ciki ba wato bayan ya faɗi laifin su ma sai da ya ba su uzuri cewa sun yi abin cikin jahilci wanda aka ce ya abu cikin jahilci to ana ba shi uzuri ne wato da ya san munin abin da yake yi ko da ya san karshen akiba abin da yake yi da bai yi ba haka ya faɗi hal alimtu ma fa'altum bi yusufu akhi idh antum jahilun kun san ko abin da kuke yi Yusufu ko kuma hakika kun san idan hal bi ma'ana qad hakika kun san abin da kuke yi Yusufu dan uwansa yayin da kuke cikin jahilci to shi ne ku tabbatar to a lokacin da yake ce musu la tasriba alaikum wala tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin cewa babu zargi akan ku a yau Allah zai gafarta muku kuma shi ne wanda yake mafi jin kan masu jin kai so abu darasin da za mu ɗauka a nan shi ne wato yafiya ku kawar da kai na shugaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkawa al'amarin al'umma a hannunsa ya ba shi tafiyar da ragaban al'umma a hannunsa to yana da kyau ya nesanta da zuciyar shi daga ramuwa a kan wani abu da za a yi masa domin a wannan lokacin yana tsaye ne cikin al'amarin da yake tsaye a kansa na al'umma don Allah wato ba wai don kansa yake rayuwa ba a daidai lokacin yana rayuwa ne don Allah ko da al'amarin al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya danka a hannunsa sauraka kada ya fifita abinda ya shafi maslaharsa shi kansa idan an yi masa wani abu shi ya tsaya ramuwa yayin da zai tsaya ramuwa to babu shakka zai shagala da ramuwa da ɗaukan fansa a kan abinda yake na ayyuka ko abinda yake na maslaha ga al'umma maimakon ya tsaya ya yi wa al'umma aiki ko ya yi abinda zai kawo daidaito cikin al'umma sai ya shagala da neman haƙƙinsa cewa abu kaza an yi masa ba daidai ba kowa ne ya masa ba daidai ba mutumin da yake tsaye da al'amarin al'umma dole ne za a yi tayin wasu abubuwa gare shi za a gaya masa ba daidai ba za a yi masa bakar magana za a yi masa yarfe za a yi masa kage saboda yawancin mutane jahilai ne yawancin mutane zalimai ne ba masu kirki ba ba masu hankali su suke da cikin al'umma ba mutanen kirki da masu hankali su ne suke a cikin kowace al'umma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ta nuna wa a cikin alqur'ani wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhusun ce in ka bi mafi yawancin waɗanda suke doron ƙasa za su fitar da kai daga hanyar Allah ba komai suke bi ba sai da su kuma ba komai suke ba sai shi shi fadi haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yake cewa lokacin da Iblis yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu yawancin masu wato mutane masu godiya ne gare ka ba Allah ya gaskata wannan maganar ta shi cewa kalilu min ibadi yashkur kun kaɗan ne masu godiya daga cikin bayina haka kalilan ma tu'minun kalilan ma tadhakkarun duk suna da cikin al-qur'ani waɗanda suke nuna cewa yawancin mutane su ne waɗanda ba za su kasance a kan tafarki wanda yake na daidai ba to idan aka ce shugaba yana kan al'amarin shugabanci na al'umma to babu shakka mutane da yawa za su yi ta maganganu a kansa wasu da gaskiya wasu kuma ba gaskiya idan ya kasance duk abin da za a yi masa na haƙƙinsa da ya shafi haƙƙinsa zai zage ya ce sai ya rama to zai gaba ɗaya zai shagaltar da lokacinsa a wajen ɗaukan fansa a wajen neman ramuwar gayya sannan abin da ya kamata dukkan wani shugaba musulmi mumini na al'umma ya kamata ya sani cewa shi a cikin wannan matsayi a kan wannan matsayi da yake kamar ya sayar da kansa ne ga Allah subhanahu wataala so wanda ya sayar da kansa ga Allah subhanahu wataala bai kamata kuma ya dawo yana neman wa kansa fansa ba wato yana ɗaukar wa kansa fansa ko yana cewa sai ya nemo wa kansa haƙƙinsa in yi haka to ya nuna cewa yana rayuwa ne da nafsihi la lillah don kansa yake rawa ba don Allah ba kuma ya bar shi ga Allah shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sautari za a zo a faɗa masa bakar magana za a zo a koyar da zai cikula sama cikin sabansa amma babu inda da sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa ɗaukan wato fansa ko ya ce zai yi ramuwa annabi bai taɓa yi ba kuma wasu suka yunƙuro duniyar za su ɗau wani mataki annabi yana hana su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rabo an ce rabon da ya yi bai yi adalci ba an ce ya adil kai mana adalci wato rabon da kai ba kai adalci ba ya yi rabo an ce hazihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon da kai ba kai shi dan Allah ba wannan rabon da kai babu Allah a ciki annabi ne ake gaya masa duk waɗannan maganganu to duk irin waɗannan ya ji su an yi a gabansa an yi an zo an sanar da shi abinda ake faɗa su zurku wai sira su abdullahi ibn ubayy ibn salul babu abinda ba su faɗa ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaukan wani mataki na ramuwa a kansu ba akwai al'arab jufatul a'rab wato irin jahilan ƙauyawa da suke shigowa wasu su zo akwai wanda ya zo cikulan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiyar sahabbansa ya ce a bashi daga dukiyar Allah domin ba dukiyar laisa min malika wala min mali abik ba taka bace ba ta babanka bace bai suka yi wuce a kan annabi ya ce ko saki shi ai gaskiya ya faɗa ba ta bace ba ta babana bace ya je a ebo a bashi aka ebo garken dabbobi aka bashi shi koma yake cewa ya zo wajen ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wanda yake kyauta baya tsoron talauci wannan dalilin ya sa mutanen sa suka suka musulunci haka yana da kyau shugaba ya bambance tsakanin abin da yake haƙƙinsa ne aka taɓa ko wani mutuncinsa aka taɓa da kuma abin da zai shafi addinin al'umma ko mutuncin al'umma abin da ya shafi haƙƙinsa shi ko wani mutuncinsa zai kuma da kai zai haƙuri in ya ce zai shagaltar da kansa akan wannan babu shakka zai yi ɓata lokacinsa ba zai yi wa al'umma abin da ya kamata ba kuma sannan wancan abin da yake kin ga ya tushe ba zai tushe shi ba saboda haka zai zama maimakon a fahimci cewa ya sayar da kansa domin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanzu da yana rayuwa ne don kansa ba don al'umma ba akwai abin da za a yi ba wai shi aka yi wa ba al'umma aka yi wa ko dai abin da zai cuci al'umma a rayuwarsu ko abin da zai cuci al'umma a addininsu sannan mutum shugaba zai nuna fushinsa nan ba yana nuna fushi bane dan kansa dan karan kansa yana nuna fushi ne dan al'ummarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsihi qat illa an tuntaha kama harimullah shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daukar wa kansa fansa shi ai masa yace sai ya rama sai dai lokacin da za a keta wato wasu dokoki na ubangiji to a lokacin ne yake nuna tsananin fushinsa kaga anan yayin da zamana wani abu ne da ya shafi al'umma ba wai ya shafi kai karan kanka ba to wannan lokacin ne ake so ga shugaba ya nuna bacin ransa ya kuma dau mataki domin wannan ya shafi musulunci al'umma saboda haka annabi Yusuf alaihi salam ya ba da wannan misali kasancewar sa shi yanzu shugaba ne mai mulki ne karkashin sa al'umma su kansu yan uwansa sun da a karkashin sa haka bai ma tsaya ya labarta musu abinda masu kai masa a baya ba ballantana har yi tunanin cewa bari ya ɗau wani fansa a kansu to wannan shine abinda suke wato wannan darasi daga cikin darussan da suke cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam muke za mu iya ɗauka za kuma mu yi amfani da shi a rayuwarmu Allah ka samu dace
amin malam Allah ya saka alkhairi da bai mu tafi ko tana cewa alqur'ani ya umarni da yi sauraro idan ana karanta shi shin ya halatta mutum ya riga bin malamin yana koyarwa
tunda ka ce alqur'ani ya yi umarni a yi sauraro to idan kore alqur'ani a sallah yake mu tambaya ko
na bai ko kuma sauraro haka da ka ce
a sallah
na
idan ko kuma a waje to limami yace
a cewa idan misali shi tunda alqur'ani ya yi umarni da yi sauraro idan ana karanta shi shin ya halatta mutum ya riga bin malamin yana koyarwa
to in wajen koyo ne ba laifi in wajen koyo ne mutum yana bi dan ya koya wannan babu komai daman idan a sallah ne ana cikin sallah liman yana karatu su kanan kai shiru domin karantawar ka ruqani tare da shi liman yana yi to zaka iya kawo ruqani a ciki amma in kamar wani ne yana karatu ka saka cikin sa ko ko ka ji shi a radio kake bin sa dan ka rika fada dai da yake fada kai ma ka iya wannan babu komai amma in gaban shi kaje ka zauna yana karatu kuma kai yana daga murya kuma kana daga murya to nan ma ai za a samu rikici ba lalle ne kuma ku daidaita da shi ba to amma idan kaset ka sa ko Qur'ani ka sa ko daga nesa kake jiyo shi yana yi kana bin sa wannan babu wani ba cikin nan
da ke tambayar Ahmad Bushi da ke gidan ka wanda yake cewa yaya ake warware sihiri a Turance
sihiri wani mugun aiki ne da ake hada kai da aljanu wajen yin sa ana hada kai da aljanu wajen yin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul baqara tabau ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wato shaydanu su suke koyar da mutane tsafi kuma mutane suke musu biyayya su yi abinda suke umarta su da shi na kafirci domin wannan sabin ya tabbata to kuma daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na magance fitinar aljanu shine alqur'ani babu wani abin da zai magance maka fitincin na aljanu idan alqur'ani babu ma sai alqur'ani shine zai maka maganin su Nabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa wanda kidan da ake karanta suratul baqara shi kanu ba sa iya rayuwa a cikin sa kaga shi kenan ko mara lafiya ne da shaytanu suka atibe shi in ya karanta masa suratul baqara to zai samu sauki a cikin suratul baqara akwai ayatul kursi yana daga cikin ayoyin da wanda yake karanta shi shaytan ba zai kusance shi ba sannan akwai kulauzai din nan guda biyu ko abin nan kulauzu rabbil falaq da kulauzu rabbin nas wanda Allah subhanahu wataala ya ko jibrilu ya tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su lokacin da wani bai yahudi labid ibn al-asam ya masa sihiri wanda wannan ya zama dalilin karewar wannan sihiri saboda haka alqur'ani dukkan shi waraka ne wanda nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin saboda akwai waraka a cikin alqur'ani abin da za ka karanta a cikin alqur'ani magani ne na sihiri tunda ambaton Allah ne shi inda za a ambaci Allah to shi dan yana juyawa ya tafi a guje ta kiran sallah da muke yi da ikama da muke yi suna kore shi dan da fadar a'udhu billahi wa inna anzalnaka minash shaitani nazm fastaiz billahi innahu was-sami'ul 'alim to kace a'udhu billahi as-sami'ul 'alim shin sa abin da zai kori shaitan ne haka duk abin da yake kasance ambaton Allah ne to babu kuma ambaton Allah da yake Qur'ani karanta al-Qur'ani shine mafi girman zikiri inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wa innahu la zikrun laka wa liqaumika haka al-Qur'ani zikiri ne shine mafi girman zikiri domin maganar Allah ce saboda haka babu abin da ya warware sihiri da shi kamar alqur'ani sannan kuma ya kasance yayin da mutum zai karanta shi ko ake karanta shi a karanta shi da kyakkyawar zuciya ta samu mutumin da yake kirki ne karanta domin a matsayin addu'a ce addu'a kuma ana son ta fito daga zuciyar da take da yaqini zuciyar da take da imani zuciyar da take da ciki da yarda da amincewa da Allah subhanahu wataala
kamar sai tambayar da yake cewa ya halatta a bawa wanda ba shi da aure zakarci da
ke nema buƙaci ne yana da buƙata ba ya da aure amma kuma shi yake nemo abin da zai dafa ya ci ba a gidansa ake ba shi abinci ba in a gidansa ake ba shi abinci sai ka ci gidan nasu amma in zaune yake shi yake dan nemo abin da zai dafa abincinsa za a ba shi mana dama ya ce a kai a bawa mabuƙaci wanda yake da buƙata
Musa M. Ahmad yana cewa dangane da tsawon sallah kafaɗu ake daidaita ko kuwa ya so
ana haɗa digadigai ne al-manakib wal-aqdam ko wal-ki'ab ana haɗa digadigai ko idan sawu da kafaɗu ba wai ya so ba wannan shine abin da ya zo a cikin hadisin Anas da hadisin Nu'man ibn Bashir a cikin sahihain cewa dan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna hadsahu yace sai naga suna hada tsakanin suna hada kafadun su da kafadu da gidan su da digadigai haka wannan shine abin da ake la'akari da shi wajen hadawa ce hadawa ba wai ana nufin sai sun yi saiti wato sun hadu da juna kafai wani dogo ne wani gajere kaga wani dogo kafadarsa tana sama gajere kafadar ta yi kasa wani kafas dogowa ce wani karama kafa gare shi abinda ake nufi dai su zama suna saiti da juna ba wani ya zo ba yayi ciki ko yayi waje wannan shine abin da ake nufi da sahada sahu
wannan kuma tana cewa mijina yana farautar mage siyar shin ya matsayin abin da yake ci da mu da wannan
shi yana cin haram ko kuna cin halal wato idan wani yana neman wato yana neman abinci ta hanyar da mace ta ce ba ba a cewa su ma iyalansa sun ci haram su abun su halal suka ci shi Allah ya dora musu alhakin ya ciyar da su kuma shi ya je ya biyo hanyar da mace ta ce ba ya samu wannan kuɗi na farko ya kamata a sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kuɗin mage na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tsamani sinnaur hadisi ne tabbatacce nabi ya hana a ci kuɗin mage ba sai da mage ko a sai da kare a ci kuɗinsa annabi ya haramta kamar yadda ya haramta kuɗin karuwanci to amma da mutum zai kasance shi wannan ci sana'arsa yana cikin karkunan da suke jama yana da iyalai da ƴaƴa da abin nan in ya kira musu su halal suka ci amma shi ya ci haram kamar ka yi mu'amala ne da waɗanda suke sana'arsu ba ta da kyau ko akwai mai kyau ko mara kyau a ciki kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da yahudawa kuma sun shahara da karɓar riba amma annabi yana cikin kayansu kuma suna ciniki da shi so ba a cewa ya sai kaya daga gurin waɗanda suke mu'amala da riba saboda haka shi ma duke su ta zama mara kyau saboda haka su halal suka ci shi kuma haram ya ci
wannan ce mutum ne ya shuka shinkafa yan rani kafin ta gama sai damuna ta sauka saboda haka sai daina shayar da ita tana samun ruwan sama shin yaya zai yi lokacin zakka ta gaba shi rahoto
abin da ya fi yawa idan shayarwar da ya mata shi ya fi yawa wato shi bai fi ɗaukar lokaci zai mata zakkar wacce wato zakkar wanda aka shayar wato zai ba da nisful ushri zai ba da bisa ashirin idan kuma damana ce tafi yawa da haɗan fara kuma damana ta sauka za ka mafi yawancin lokacin da aka yi wannan shuka ta yi ta ne cikin damana so zai mata zakka ta shukar da aka yi ta a damana wadda sama ruwan sama ya shayar da ita zai ba da ushiri ne zai ba da bisa goma
ta sai shehu adamu allah sun ke cewa ya matsayin sallah da singlet
idan kafaɗu singlet ya yi biyu ce akwai da ba ta da kafaɗa akwai mai kafaɗa idan tana da kafaɗa babu komai idan ba ta da kafaɗa to bai dace a yi sallah da ita ba a akalla a ce maka makaruhi ne ka bar kafaɗa ka waje ko da ba a ce maka sallah ka taɓa ci ba amma idan tana da kafaɗu wata tana da hannu wannan babu komai da mutum ya yi sallah da ita
so ne ce a idan mutum ya kai cajin waya sai aka sace sai wanda aka cewa wani ya biya shi ake
na'am wanda aka cewa ayi shine cewa shine zamin shi zai biya ba ajiya ba ce akwai bambanci tsakanin ajiya da ka kai abin ka gurin wanda yake wata sana'a yayin da ka danka abin a hannunsa ya shiga ƙarƙashin zaman ɗinsa shi zai tsare maka kayanka har ka zo ka karɓi kayanka shi kuma a cikin wannan tsarewar lokacin da zai gyaran ta ko kuma zai maka abin da zai maka zai ka biya shi amma idan ajiya ce akwai ajiya in ajiya ka kai wa mutum wani abu ya zo ya sami abin da ka kai ajiya ba tare da ganganci ba tare da sakaci ba daga shi wanda ka ba wa ajiya to anan ba a biya da daman sai da ka amince masa sannan ka ba shi to al'amin kuma ba za ka zo ka amince mutum kuma ka zo ka ce ya biya ka sai da bambanci tsakanin ajiya da kuma wanda yake sana'a kana gyaran mota ko na gyaran babur sai masa gyaran motar ka masa to yana da kyau ya tsare maka kayan ka har ka zo ka karba idan har da ya sakaci ya bari aka sace to wannan shi ne zamin shi zai biya
amsan tambayar yusuf din a wani kenan shi kuma abu tambarawa yana cewa wanne fi inganci tsakanin sabunta ruwa ko amfani da ruwa daya lokacin shaƙa ruwa da kuskuren baki ko shafa kai da kunne
abin da ya fi inganci da shaƙa ruwa da abin nan da kurkuren baki ko abu ɗaya ne wannan shi ne abin da ya tabbata a hadisin ali da hadisin abdullahi bin zaid cikin sahihai a cikin sahihai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rabewa tsakanin kurkuren baki da shaƙa ruwa da kamfata ɗaya yake yi in ya kamfuto sai ya kurkure sai ya shaƙa sai kuma kamfuto ya kurkure ya shaƙa sai kamfuto ya kurkure ya shaƙa shi kuma shafar kai shi ma da shafar kunne su ma abu ɗaya ne da kunne da kai tafiyar su ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-uznani min ar-ra's wato kunnuwa suna daga cikin kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambancewa tsakanin su ko akwai hadisin da yazo wanda yake nuna bambancewa tsakanin shafar kai da shafar kunni cewa wa akhadha li udnihi ma'an ghayr alladhi akhadha li ra'sihi wannan hadisi ne bai inganta ba yana cikin sanan al-kubra na bayhaqi hadisin da inganta shine na muslim cewa akhadha li ra'sihi ma'an خلاف الذي بيده في يده wato ya kuma iban da ya gama wanke hannu fuska zai shafa kai sai da ya sake sabunta ruwa sannan da ya shafa kai kuma sai ya shafa kunni
sai ne shi ina son karin bayani akan bayyanar mahadi da dawar annabi Isa sako daga Ahmad bin Sabaka
to yana suna daga cikin aqido aqida ta ahlus sunna daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na ashiratu sa'atul kubra wato akwai alamomin kusantowa alkiyama akwai manya akwai kanana to bayyanar mahadi da dawar annabi Isa alayhi salam wannan duk suna cikin manyan alamomi na alkiyama akwai kananan alamomi wanda yawa daga cikin su ba sun bayyana irin yawan jahilci ya waita kashe-kashe su ya waita shan giya ya waita mata su yawa kasuwanci ya yi yawa mata su zama 'yan kasuwa duk annabi ya faɗi waɗannan cikin alamomin alkiyama wanda kuma yanzu duk sun tabbata kashe mutane sun yi kisa bai san dalili ya sa ya kisan ba wanda aka kashe bai san me ya sa aka kashe shi ba wanda duk suna cikin alamomin as-sughra wanda sun bayyana an yurfa'u al-ilmu yakthuru al-jahl ɗauki ilimi jahilci ya yi yawa zai jahilan su suka fi yawa wanda duk yana daga cikin alamomin garuruwa su zama duk kasuwanni ina ka duba kasuwa mata su zama 'yan kasuwa wannan duk ya cikin ashiratu sa'a as-sughra da annabi ya faɗa kun su bayyana akwai al-kubra manya waɗanda su daga sun zo to shi kenan alkiyama kuma ta iso kenan babu kuma abin da ya rage to daga ciki akwai abin nan bayyanar mahdi alaihi salam kuma bayyanar annabi isa alaihi salam mahdi mutum ne daga cikin wani al'umma kuma yana da nasabarsa tana tikiwa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam don zai kasance daga cikin zuriyar hasan da ɗan ali radiyallahu ta'ala anhu so kuma yadda hadisai suka zo da yawa wanda suke bayani hadisai masu yawa sun zo wanda sun kai matsayin tawaturi da shi yasa malamai suka tabbatar da wannan akwai wanda suke inkarin abin amma ba su da wata hujja sai musu kawai amma ba hujja da ke da su ta musu din ba malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisan da aka rawaito a wannan babu suna da yawan gaske ta yadda karyata su san kawai rigima ce amma ba da dan adam da ya san me yake ba zai iya karyata hadisai masu yawa irin wannan ba sai sa malamai suka tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa zai bayyana kuma sunan shi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi sunan shi Muhammad ibn Abdullah kuma nasabarsa daga cikin nasabar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato zai zama cikin sharifai sannan kuma zai bayyana a Sham yankin Sham shine yankin Syria Jordan Lebanon nan wannan shine yankin Sham ba a Madina ko Makka zai bayyana ba ko a Najeriya ko a Sudan sannan yuslihuhu Allahu fi layla wanda ya tabbata hadisi cewa farin tasowarsa ba zai taso haka mutum mai addini ko mai kula ba amma dare dai Allah zai gyara shi to duk irin waɗannan su ne alamomin da suka sa ta gane mahadin ƙarya da aka yi ta yi an yi ta yi a baya can wani da zuci shi ne mahadi da halin shi bai fito da gida annabta ba ko kuma sunansa ba Muhammad ibn Abdullahi ba kafin sunan shi Abdullahi shi sunan shi Abdullahi ko sunan shi Ahmad ko sunan shi abin nan wannan wani zai taso tun farko ma da mutum a kirki shi wannan su zai kullawa fi laila kuma wani zai taso a wata ƙasa da ba a nan ne abin nan ɗinsa ba so waɗannan alamomi da suka tabbata sunna su suka rika bayyana bambanci tsakanin mahadin gaskiya da wanda yake na ƙarya akwai mahadi da wasu suke da'awar cewa shi wannan an haife shi ma yana na a ɓoye tun cikin ƙarni na biyu shekara ta 200 da wani abu aka haife shi yana ɗan ƙanƙani ya ɓoye saboda azzalumai kuma har yanzu yana nan cikin rami saboda shekara 2000 da wani abu shekara 2300 yana ɓoye a rami bai fito ba to wannan shi ma baya daga cikin aqida ta sunna aqida mai kyau wannan shi ne mahadi annabi Isa shi ma hadisai da yawa mutawatirai sun zo wanda suke tabbatar da cewa annabi Isa alayhi salam zai dawo akwai abin nan fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa in min ahli alkitabi illa la yu'minu annabi qabla mautihi wa yawm alqiyamati yakunu alayhim shahida. Babu wani daga cikin ahli kitabi sai yayi imani da annabi Musa ka annabi Isa kafin mutuwarsa. Wannan damirin qabla mautihi yana kuma zuwa ga shi annabi Isa alayhi salam, wanda yake nuna cewa annabi Isa alayhi salam yanzu yana sama kamar yadda Allah ya rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya dauka shi ne ba a kashe shi ba bai mutu ba. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa innal ladina وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. قال لا يا دوكا كاشي سما بابا متواي با ina nan da ransa. To babu wani ahli kitabi ko ce sai yayi imani da shi kafin lokacin da zai sauka. Dole sauran ahli kitabi su imani da shi, su yarda cewa shi ba Allah bane, ba dan Allah bane, su yarda cewa shi manzon Allah ne, bawan Allah ne, kuma su imani da abin da zai sanar da su na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cikakken annabawa, shi ne ma'anar la yu'minu annabi qabla mautihi. Sannan akwai fadar Allah wa innahu la ilmu lis-sa'a, akwai qira'a wa innahu la 'alamu lis-sa'a. Shi annabi Isa alama ce ta matsuwar alkiyama, shi ne abin da ke cewa abin da alamatu sa'a ko ashratu sa'a, haka dawowarsa alama ce. Akwai hadisi cikin sahih Bukhari da Muslim, النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ينزل فيكم ابن مريم عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض الماء ويفيض المال. النبي عيسى زي سوكتش كنكو ينامي عدلتي ينامي حكمتي ينامي عدلتي يتي زي كريا دكوانو كروس. Sannan kuma ya kashe alhanzir, sannan kuma dukiya ta yawaita har ya kasance an fito kuɗi ana neman wanda zai karɓa a rasa, kowa yana da shi, shi ma ya rasa yana neman kashe shi. Wani hadisi ne tabbatacce, kuma hadisi sun tabbata akan cewa zai sauka shi ma a Sham ne, kuma annabi abin nan mahadi shi zai masa zai salla a bayan mahadi, zai salla a bayan mahadi, ya cewa imamukum fikum minkum, shi zai ja shi sallah. To da hadisai dai da yawa da suka tabbata malamai sun yi rubutu a kansu, sun tattara su, sun yi magana a kansu. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, ita ce aqidar duka alwan abin da mutanen kwarai na wannan al'umma.
To sai wannan take cewa wannan tambaya ta shi ne, akwai sarki biyu tsakanin na da mijina, bayan da suwa suna da wata biyu sai yan uwansa suka ce a yi kafin ya rasu, ya faɗa musu cewa sarki uku ya yi mata, kuma ita ta san sarki biyu ne kawai, amma sun barta ta koma gidansa ta yi masa takaba, shin ta sauko kuma za ta iya cin gadonsa daga rabi abu?
To sarki miji shi ke da sarki, shi yake da sarki, kuma sarki na sunna shi ne ka saki mace ba cikin al'ada ba, wato bayan ta yi tsarki ko kuma ta sige ciki, kuma saki daya ba sama da shi, wannan shine sakin sunna. Idan har sakin da yake mata na sunna ne, wani abu ne da za a iya sani, ya sake ta ta koma gidansu bayan tana cikin idda, ya dawo da ita ya kuma sakin ta ta koma gidansu tana cikin idda ya kuma dawo da ita, kaga in yi saki wani abu ne da kowa zai sani. In kuma irin sake din nan ne na dunkule a faɗe shi a ce na sake ki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki, to kaga shi ne za a iya samun saɓani, uku ya yi ko biyu ya yi, ita ta ce sau biyu ya gaya mata, su kuma suke sau uku ce ya sake ta. To a gaskiya mafi ingancin magana shi ne suke irin wannan dunkulalle a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaya yake, lokacin sayyidina Abubakar a shekara biyu ta sayyidina Umar duk a ɗaya yake. Sai da sayyidina Umar ya ga mutane sun mai da sakin abun wasa, sai mutum ya ce na saki sau 30, wani ya ce na saki sau 100, ya ce to duk wanda ya ce ya saki matar saki uku irin wannan, to za mu tabbatar masa da sakin, to haka ba za mu basu su koma ba. Ya haka ya domin dawo da mutane kan shari'a, kuma a riƙa wasa da shari'a, saki hukunci ne daga cikin hukuncin shari'a. bai kamata mutum musulmi ya rika wasa da shi ba, sai na Umar a matsayin sa na shugaba sai ya dauki wannan a matsayin wata hanya ce ta horo. To daga nan malamai sai suka bar abin a haka a kai tafiya. To wanda ya saki matarsa uku sai a ce to ba za ta koma ba, ya zama dalak ne wanda yake baɗi, wato saki ne wanda babu komai a cikinsa. To idan irin wannan ya yi mata kuma an tafi akan maganar wanda babu komai, ita ta ce biyu ne, su suka ce uku ne, to shaidu ne za su tabbatar da haka, samu shaidu adalai wanda suka ce mu a gabanmu ya don shi ke da daman damar sakin, kuma sakin nashi ko sakin kuma sani ba sunan shi saki, ba wai ta sai mace ta san da saki sannan yake saki ba. Mutum na iya sakin mace shi ba ta samu labari ba sai bayan watannin iddar ta ya wuce ma ta yi sarki uku, sannan ta samu labarin ai ya sake ta tun wajen wata hudu da suka wuce. To shi ke ta fita daga iddar ta daga ranar da ta samu labari, wancan lokacin da ya yi sakin shi ake lissafi da shi ba wai lokacin da ta samu labari ba. Saboda shi shi ne mai saki, kuma sakinsa in ya yi ya tabbata ko ta sani ko bata sani ba, idan da su za su kawo wato a samu a shaidu adalai ko shaidu da yawa waɗanda suka ce mu a gabanmu ya yi wannan ikirari, shi kenan za su tabbata sakin ya yi. Amma babu shaidu, kawai sai da'awa, wato kawai wasu ne cikin dangi ko wani cikin dangi kawai ya ce shi a gabansa ya yi, ba wani wanda zai zama shaida, kuma watakila yana da maslaha ko nan yana ta gado ko wani abu. To kaga wannan ba za a saurari maganarsa ba. Yawanci da irin wannan fitina alƙali ke shiga cikin ta, don shi ne zai tabbatar da wane ne yake da gaskiya cikin mutanen biyu, don ya ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa. Sannan idan har sun batta ta yi masa ta kaba, to wannan ya nuna kenan ƙarya suka yi mata, tunda in har suke uku ne to babu wani zancen ta yi masa ta kaba, ta zama ba matarsa ba ce. Amma za ta yi masa ta kaba ne idan matarsa ce, amma idan ta zama ba ina ce ba ita ba matarsa, ba ta kaba ba gado, amma har ta yi masa ta kaba to ba abinda zai hana su ba ta gado, haka watakila dai sun faɗa haka ne dan su hana ta sana ta gadan sa.
Sai wannan bayan an bata yake cewa malam shin da gaske ne idan dalibi ya tafi wata jihar karatu zai yi kasar ne na tsawon kwanaki uku kawai?
Wannan sabani ne daga malamai, wasu suna ganin dalibi idan ya tafi karatu zai dauki tsawon lokaci, to kuma zai yi shekaru yana karatu a can, wata fi zai shekara a gari yana karatu, to suna ganin kawai ya zama dan gari ya ciki sallah. Yayin da wasu ke ganin tun da bai ba da zuniyar zama ya je ba, to yana nan a matsayin matafi, zai yi kasar tsinsa in har shi kasar zai yi sallah ko da ira irinsa, amma idan ya bi yan gari sallah ta wajibi kuma ya ciki. Daga cikin masu wannan akwai da suna ganin wajibi ne ma sai ya bi sallar gari, in ya ji kiran sallah ya ji san da aka kira sallah wajibi ta masallaci, wajibi ta masallaci, kun kuwa zai ta masallaci to zai ci kashe, in ya zauna a gida ne zai sallasa to zai iya interview. Don haka malamai sun kasu gida biyu wajen wannan matsala. Sheikh Ismin alaihi rahmatullah yana daga cikin wanda suke ganin dalibi ko shekara nawa zai yi yana karatu a matsayin bako yake ba dan gari ba zai iya kasarto, amma yana wajabta masa ya je masallaci in har ya ji kiran sallah. To kaga in har inda yake garin musulmi ne ana kiran sallah, kaga dole zai ji, in ko zai ji to a gurin Sheikh Ismin din da ya bashi damar ya kasaro ya wajabta masa ya masallaci, kaga dole ya cika sallarsa kenan. Shi dai idan uzurin bacci ko mantuwa ko wani abu ya gicco ko wani abu ya dauke masa hankali har a kai sallama, to yana ganin in ya tashi zai yi kasar su ne, in ya yi kasar babu komai. Na galibi ni na kan bada fatawar cewa idan har karatun zai wuce shekara daya ko zai dauki shekara daya abinda ya sama, ka daukan ka a matsayin dan gari, abin dan gari sallah kuma ka cika sallah ka yafi dan ka fita daga cikin sabani da mutane.
Sai a salisu ya take cewa malami ne ne ya kunshi karanta Alhamdulillahi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim goma da safi goma da la'asar goma da dare, shin akwai abin da ya inganta akan haka?
Babu wani abu da ya inganta daga sunna karanta waɗannan da safe da yamma da daddare. Faɗar hasbunallah wa ni'mal wakil ko hasbiyallah wa ni'mal wakil wani abu ne da annabi ya faɗi, annabi Ibrahim ya faɗi shi lokacin da aka yi yunkurin jefa shi wuta Allah ya tsare shi, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suka faɗe shi lokacin da kafirai suka yi musu gangami suka zo za su yake su suka faɗi alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Saboda faɗar hasbunallahu musamman lokacin da kake hango wani abin da zai cutar da kai abu ne mai kyau, amma kasancewarsa a matsayin wuridi na safe da yamma da daddare wannan bai tabbata sannan ba.
Wannan shi wanda yake neman ƙarin bayani a kan yaya ake raka'atan alfajir.
Raka'atan alfajir shi ne yayin da alfajir yake to, yayin da ka tabbata alfajir yake to ka tashi kai raka'a biyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi su a gida yake shingiɗa kafin ya tafi masallaci. Wannan ita ce raka'atan alfajir, ba wai tana da alaƙa da kiran sallah ba ne. Inda alfajir ya kito shi yasa ake ce masa raka'atan alfajir. Idan mutum ya shigo masallaci bai yi a gida bai shigo masallaci ya yi su ya yi waɗanda kawo biyu to sun wadatar da shi gabarin yin tahiyatul masjid, su ne a matsayin tahiyatul masjid sai ya zauna kuma ya saurari zuwan liman ya yi sallar asuba. In ya zo kuma liman ya fara sallar asuba to kai ya ce zai koma baya. Akwai waɗanda suke irin wannan, liman ya fara sallah sai su ce to ai zai yi dogon karatu, su kuma raka'atan alfajir za su yi karatun ba tsawo ba za su je kawai su yi tasu kana zo su shiga su tare da liman. Wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimat as-salat fala salat illa allazi uqimat wa illa al-maktuba. Idan aka riga aka yi iqama to babu sauran wata sallah sai sallar da aka yi wa iqama, wato sai sallar farilla din kamar yadda zuwa cikin wata riwaya. Haka babu wata sallah ta nafila yayin da liman yayin da ka shiga masallaci liman ya tada sallah yana sallar farilla dole ka bari sai ka gama. Ya zo a sunna zuwa cikin sunan Abi Dawud cewa mutum yana iya yi bayan an gama sallah yana iya tashi ya rakata alfajir daga baya, wato yana iya rama ta bayan sallah asuba.
Sai wani ke cewa assalamu alaikum, akan makallawa da Allah a yi min bayani a kan istikhara kamar yadda sunna ta koyar da mu.
Istikhara ita ce sallar da mutum yake yi raka'a biyu yayin da wani abu ya bujuro masa mai muhimmanci, kasuwanci ne, aure ne, wani abu dai wanda yake ganin tafiya ce wata alaƙa ce zai kulla da wasu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya himmatu da wani abu mai muhimmanci ko ya yi aikata wani abu mai muhimmanci to ya yi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba, wato ya zama sallah ce raka'a biyu amma ba ta farilla ba. Sannan idan ya gama bayan ya yi sallah ya gama sai ya yi addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, Allahumma inni astaghfiruka bi qudratika, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la taqdir wa ta'lam wa la ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajlihi aw ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله أو آجله فصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. في وانا الدعاء ألوك تشنديكي وانا الدعاء إن يتي اللهم إن كنت تعلم أن ذي فداء بنيكي سوي فداء أن الزواج أن التجارة أن يصني بقاترسة أن الزواج بفلانة أن أوليد وانشي ko tafiya da wani ko abota da wani ko kasuwanci da wani ka faɗa sai kuma ka ce Allah in alkhairi ne Allah ka tabbatar mana da shi ka hore mana shi ka sauƙaƙe mana shi, in kuma sharri ne Allah ka kawar da ni da kansa ka kawar da shi da kaina kuma ka ƙaddara mu abin da yake alkhairi kuma ka samu yardarsa a zuciyata. Wannan ita ce istikhara. Idan mutum ya yi to ya ba wa Allah zaɓi kuma Allah shi zai zaɓa masa abin da ya fi alkhairi kamar yadda ya ce ya bar masa zaɓi. Ta istikhara ba kamar yadda wasu ke zato ba ko ake gaya masu cewa in aka yi istikhara to in kai bacci Allah zai nuna maka abin da ya zaɓa maka, saboda haka sai mutum ya ce ya yi istikhara ya gani a bacci. Wannan ba inda aka gowaito cewa haka istikhara take. Istikhara ka ba wa Allah zaɓi sai ka jira ka gani Allah zai zaɓa maka. Akwai wasu ke cewa za ka ji kana son abu, kai da ma kana son abin ne. Wani zai ce ni fa da na istikhara na sai na ƙara ji ina son abu, wato sai ya ce to wannan ya nuna Allah ya zaɓa min abu. In har da mun zuciya ka tana son abin sannan ka istikhara shikenan za ka ji son abin da ma a ranka. To wannan ba alama ba ce, kai dai ka roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala ya sassauta maka, ya sauƙaƙe maka, ya baka hanyar wannan abu. Tunda ka ce Ubangiji ya kore maka wannan abun, to yayin da kaga abin yana kana ta samun nasara a ciki, abubuwan hanyoyin tabbatar abin suna ta ƙara samuwa, suna ta ƙara buɗuwa. Kaga wannan yana nuna Ubangiji ya karɓi addu'arka. In kaga matsaloli suna ta gicowa, in aure ne ana ta samun matsaloli, yau kuɓata da ita ko kuma a wani daga cikin dangi ko cikin kakanni ko iyaye ta shi bai yadda da wannan aure ba, zuwa ita rigima ta kaga sauƙaƙewar a nan babu ita. To alama ce da take nuna wataƙila Ubangiji subhanahu wataala yana so ya cire maka san abin daga ranka, sai ka fita dai ka bar abu.
Alaikum assalamu alaikum. Allah ya cika malam ya kara mana albarka. Amin. Za ta yi ta ce malam, da Allah yayin da aka hada sallar azhar da al'asar sakamakon ruwan sama, to ya halatta bayan idan da sallar mutum ya wato ya sunnonin da ya saba yi na rawatib, mutum zai iya yin su bayan kammala sallar al'asar duk daga Muhammad.
To yawancin malamai ba sa tafiya akan hada azhar da al'asar saboda ruwan sama, saboda asali an sassauta abin ne saboda wahalar fitowa masallaci, kamar sallar magriba da isha'i an sani salloli ne da ake yin daddare, kuma galibi mutane sun koma gidajen su. Yayin da aka yi magriba mutane za su koma gida su sake fitowa isha'i. To in ana ruwan sama, ko da ruwan sama, ko da caɓi, ko da duhu, ko iska, to akwai wahalarwa ga mutum ya shiga gida ya sake fitowa. Shi yasa sai aka masa sauki akan cewa su haɗe. Amma idan da rana ne, galibin mutane suna kasuwa, suna guraren aikinsu, in aka gama sallan nan ma zuwa za su ci gaba da harkarsu, ba gida za su tafi ba. Tunda har za su iya ci gaba zuwa harkarsu ne, za su iya dawowa su yi sallah. Da shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su tafi a kan haɗa magariba da abin nan afuwan da azhar da al'asar ba. Wasu daga ciki kaɗan sun yadda, kamar a cikin Hanabila ko wanda suka yadda cewa ana iya haɗawa, shi ne a jinkirta misali ana ruwan sama azhar ta yi. Shikenan sai a haƙura da yinta har zuwa watakila kafin la'asar ta yi ruwan ya tsagaita, in la'asar ta yi sai a je a yi. Wato maimakon a ce mutane su fito ana cikin ruwan sama, saboda haka sai su haƙura, ba wai ana azhar ba ruwa ya sauka kuma ku tashi ku yi la'asar, a'a, ba azhar ta zo daidai lokacin ruwan sama. To kaga ai mutane in masallaci za su tafi akwai ruwan sama, akwai yiwuwar su jike a hanya, to sai a ce to a bari in la'asar ta shigo ya haɗa a yi da azhar. Shine haɗa sallar azhar da al'asar a lokacin ana ruwan sama. Wasu daga cikin malamai suna ganin ana iya nuna. To kaga idan azhar za ka yi da la'asar a lokacin la'asar, kaga in ka je masallaci akwai rak'o'i da za ka yi wannan kafin sallah, a bayan la'asar kuma babu wata ratib da za ta yi a wadannan lokacin.
Sai wanda ya ce da alamala a yi jan hankali a kan mutanen da suna ji ana kiran sallah amma ba za su tashi su kuma sallaci ba, har sai an yi wasu rakawoyi, wasu ma sai an idan da sallah za su yi sada na su yi abin da ya tsara ma da lafiya.
To ya kamata dai ita sallah a tsaki ta da muhimmancin da take da shi, ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada, babu kuma wani abin da sahabbai suka yi tufaki a kansa cewa barinsa kafirci ne sai sallah. Sallah ita ce tozan addini, ita ce imaduddin, da ya ce ita ce imaduddin man aqama ha faqad aqama ad-din, wanda ya arfa huwa limasi wa adiya, wanda duk zai tsaye da sallah, wanda duk zai tsaye da sallah ya lura da ita, to zai lura da sauran ayyukan addininsa. Wanda duk zai tozarta sallah, to sai ya fi tozarta sauran kowane abu na addini, sai ya tozarta kowane abu daga cikin ayyukan addininsa. Wanda ka yana da kyau a ɗauki sallah da muhimmanci, kuma sallah cikin jam'i tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Da yawa daga cikin malamai suna ganin wajabcinta, wato suna ganin wanda baya fita sallar jam'i to yana laifi ne. Sannan kuma riskar rukun farko yana da falala sosai, maimakon mutum ya zauna kullum yana sahun baya. Sannan yin wata jam'i, wato a dasa wani jam'i a cikin masallaci bayan liman ya gama nashi, ba shi aka fi so ba, ana so a tattaru, saboda duk sanda adadi ya ƙaru to ladan kuma na jam'i yana ƙaruwa. Bayan ladan da yake wannan tabbatacce ne da ake sallar abin nan sallar jama'a tana fin sallar mutum ibada da 25 ko da 7 to wayan wannan kuma tana karuwa da yawan ajin da mutane suka halarci sallar sallar da akita mutum abin nan sallar da mutum uku suka yi ba daidai take da mutum biyu ba sallar da mutum biyar suka yi ba daidai take da mutum hudu ba to haka duk sai adadi ya karu to ladan kuma yana karuwa to kaga a ce a hadu a yi sallar gaba ɗaya sai an fi samun ladan sosai fiye da waɗannan su zo su yi tasu waɗannan su zo su yi tasu waɗannan su zo su yi tasu.
Wannan sai yi tambaya da ji ba ya halatta mutum ya yi sallama ga mutanen da suke cikin masallaci misali ya shigo ya sami saboda ya ga wasu ya yi in suka ci masallaci suna yin sallama ga waɗanda suke cikin ranar kuma suna yin
nakuwa. Na'am ba ce ba inda nake ya zo cewa ka ce wa masu mutum a masallaci sallama. Annabi yana sallah ana masa sallama. Ana so an tambaye shi cewa ya ka ga Annabi yana mayar da amsa sallama idan yana sallah ce na ga yana nuni da hannunsa yana ishara da hannunsa kaga shi yana sallama ana masa sallama nabi lokacin da yake cikin masallaci almusi'u salati mutumin da ya sallasa ba daidai ba da ya gama cewa kai sai ya zo shi da Annabi sallama a cikin masallaci ne ko so ba a ce wai da mutum yana masallaci ba ka masa sallama
kamar sun sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci wato na rana ta asabar ta shida ga watan satumbar shekarar 2017 ne da 27 ga watan zulhijja da ta 2038 inda aka saurari tambayoyin da aka kai ko tare da kuma da amsoshinsu daga babban malamin mu Ashraf Tasani Umar Jalimo kafin mu sallama za mu ƙara tuna masu sauraro hanyoyin da ake bi wajen aiko da waɗannan tambayoyi akwai lambar waya ta 0800-555-443 kuma 0700-777-442 0700-777-442 sai 0700-360-4445 kuma adireshin mu na email na fotorahama@gmail.com kuma da dayan gidan rediyo rahama a farin shahar umar da kuma babban malamin namu a shirin da sani umarin biyar lemo wanda yakan zo domin amsa waɗannan tambayoyi naku dai bashir ilisu ga kwanji ta tara sosai ya zo gare ku inda na gabatar a wannan mako na fiye haya nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.